Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya kama mu akan radio alpha da ke kuma su na kasar Ghana. Masu na'uran computer ko a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku cewa wata kungiyar yaki da cin hanci da rashawa na kira gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sakamakon kwamitin binciken sakataren gwamnatin tarayya. To da yake juma'a ne ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayoyinku. Hawa kuma Muhammad Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru zai shigo da labarin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Jama'ai a Afghanistan sun ce an kai wani harin ƙunar wakin wake da mota a kan wani taron musulmin Shi'a a birnin Kabul. An kashe aƙalla mutane masu bauta 40, kana wasu da dama kuma sun jikata. Shaidun gani da ido da jama'an tsaro sun shaidawa muryar Amurka cewar maharin ya yi tafiya da kafarsa zuwa cikin masallacin Imam Zaman na wato yammacin yau Juma'a kenan a yankin yammacin Dashti Bash da ke cikin babban birnin kasar, inda ya tarwatsa kansa. Sai dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin nan da nan. Ana kyautata zaton reshin kungiyar IS na Afghanistan ne da kai wannan harin, wanda ya dauki alhakin kai wasu hare-hare a kwanan nan a wuraren ibadan Shi'awa da wasu wurare da dama a Afghanistan. Sa'o'i kafin wannan harin, wani fashewar kunar bakin wake ya auku a wani masallaci a gundumar tsakiyar Afghanistan ta Go. Jama'ai sun tabbatar wa muryar Amurka cewar akalla mutane 20 ne aka kashe a wannan harin, kana wasu da ba a san adadinsu ba suka jikata.
A cikin ɗaruruwan mutanen da suka da aka kashe a wani harin ta'addanci a ranar 14 ga watan Oktoba a birnin Mogadishu, akwai wani ɗan Amurka Ahmed Abdulkarim Eyo mai shekaru 51 daga Bloomington, Minnesota. Eyo ɗan asalin Somalia ne da ya shigo Amurka a shekarar 1988. Ya mutu ne yayin da babban motar kaya ta kai hari a hotel ɗin da yake. Ya isa birnin Mogadishu ne sa'o'i kaɗan kafin wannan mummunan harin don neman aikin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar. Eyo ya yi karatun digiri ne a kan ayyukan jin ƙai a shekarar da ta gabata. Ya mutu yana da ‘ya’ya uku, da Yunusa mai shekaru 14 da Yusra mai shekaru 13 da kuma Yahaya mai shekaru 10. Muryar Amurka ta tattauna da ‘ya’yansa biyu da matarsa da kuma shugaban ma’aikatar na ma’aikatar Amazon Process Management, inda Eyo ke aiki kafin ya je Somalia ɗin.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyin ayyukan ceto sun rawaito cewa kusan 'yan gudun hijiran Rohingya 700,000 suka makale a cikin mawuyacin hali ta ɓangaren Bangladesh akan iyakarta da Myanmar, wanda yanzu an ba su dama shiga ƙasar da za su nemi mafaka. 'Yan gudun hijiran da suka makale har tsawon kwanaki hudu tsakanin ƙasashen biyu yanzu suna samun taimako daga kungiyoyin bada agaji a Cox's Bazar. Kungiyoyin suka ce sojojin Bangladesh ne suke kai 'yan Rohingya a matsugunai daban-daban, inda ake ba su abinci da ruwa, ana kula da lafiyarsu da kuma ba su wurin zama na wucin gadi. Kakakin hukumar shige da fice ta ƙasa da ƙasa Joel Milman ya ce 'yan gudun hijiran sun baiwa ma'aikatar jin kan labarai masu ban tausayi akan haɗari da suka faɗa kafin su arce daga ƙasar Myanmar.
Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tafi gabas ta tsakiya yau Juma'a domin halartar taron tattaunawa tsakanin gwamnatin Saudiya da ta Iraki da kuma duba hanyoyin da za a ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Shirin zaman tattaunawan ya zo ne daidai da lokacin da dangantaka tsakanin Riyadh da Baghdad ya fara armashi. Ana kallon haɗuwar tasu a matsayin wani yunkuri na Amurka wajen rage ƙarfin sa hannun Iran a Iraki ta hanyar ƙarawa Baghdad ƙarfin gwiwa ta zama ƙawa ta kusa da Riyadh ɗin. Mai magana da yawun harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na muna da dangantakar da ke tsakanin Iraki da Saudiya, inda ta bada misali da yadda ake bude kan iyaka a tsakanin kasashen biyu wajen shigar da kaya. Za a yi zaman ne a Riyadh, babban birnin kasar Saudiya, bayan watanni hudu da kasashen suka rattaba hannu akan yarjejeniyar karfafa alaka tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a wani yunkuri na rage ikon fada'aji da Iran take da shi a yankin, a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka. A yayin da Tillerson ke Riyadh zai gana da shugabannin Saudiya daban-daban domin tattaunawa akan rikicin Yemen da kuma rikicin da ake yi a yanzu a kan mashigin tekun Gulf da Iran da kuma wasu muhimman al'amura da suka shafi kasashen biyu a wannan yanki.
Wani sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farab daya su ne ta'addanci da yaƙi da bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka daban-daban. Binciken da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurɓataccen iska wanda ke fili da kuma wanda ke cikin wani abu su ne suka kashe mutane da yawansu ya kai miliyan 9 a shekarar 2014 kuma su ne sanadin mutuwa ɗaya a cikin mutuwa guda 6.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu yaya kallabin rahotannin da rahoton da kiran da wata kungiya mai zaman kanta ta yi cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta fitar da sakamakon kwamitin da ya binciki sakataren gwamnati da hukumar jami'an leken asiri na ƙasa. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A Najeriya, wasu kungiyoyin haɗin kai masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun yi wani babban taro a Abuja, inda suka nuna damuwarsu da yin tir da Allah wa dare da irin rikon sakainar kashi da suke zargin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana yi akan ikirarin da gwamnatin ta yi tun farko na cewa za ta yaƙi cin hanci da rashawa gadan-gadan a Najeriya. Wannan haɗaɗɗen ƙungiyoyi su shida waɗanda suka kasance masu suna Zero Tolerance on Corruption sun ce lallai idan shugaba Muhammadu Buhari bai gaggauta fitar da bayani ko rahoto akan binciken da aka yi wa sakataren gwamnatinsa Babu Shillawal da ambasada Oke, babban jami'in hukumar leken asiri ta ƙasa da ƙasa ta Najeriya, yan Najeriya na da hujja su ci gaba da zargin cewa gwamnatin Buhari dai ba da gaske take ba akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Daya daga cikin mahalarta wannan taron, wato Malam Sani Aminu Dutsunma, ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa lallai akwai hujja a zargi cewa ba da gaskiya gwamnatin Muhammadu Buhari take yi ba akan yaƙi da cin hanci da rashawa.
A'a, ai ba ma wai zai zama rauni ba, ai ya zama rauni Umar, ai maganar zancen ma zai zama rauni ba, magana ce take ya riga ya zama rauni. A inda aka fasa na farko aka gaji ne, ai za a ci gaba da fasawa. Inda ya kasance cewar ana ta abubuwan nan ba a horantawa kuma yakan yi kunnen washegu da abin yakan rufe idan shi yayi kamar ba ya faru ba, kuma ya yi shuru cewar kamar abin nan bai faru ba, kuma su kafa abin nan ɗin yanzu suna da mataka yi FTC da ICTC da 'yan sanda su ne waɗanda ya kamata a ce an ƙarfafa ma gwiwa ba wai tare da sai shugaban ƙasa ya sa kwamiti na kaza-kaza ba. Ai duk waɗannan idan ba a yi masu ba kuma suka tashi suka yi aikin su, ai kaga ba wai zancen ana gani ba ne, abin da ya ziga ya wakana ne ya samu aka aiwata shi.
Amma ganin cewa muƙaddashin shugaban ƙasa a lokacin yanzu kuma mataimakin shugaban ƙasa da ministan shari'a da babban jami'i mai ba da shawara kan sha'anin tsaro janar Mungunu su ne aka kawo kwamiti suka yi bincike suka miƙa shugaba Muhammadu Buhari rahoto. Amma yanzu kusan wata biyu kenan babu wani bayani na shin an yi wannan abun ba a yi ba, wani mataki za a ɗauka, wani ne ba za a ɗauka ba, kamar an yi shiru. Wannan kamar 'yan ƙasa suna ta nuna cewar kasawa ce ga gwamnatin shugaba Buhari wadda ke hankoron cewa an naɗa ta an zaɓe ta domin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ko?
Ai tashin murko ma kasawa ce, gazawa ce Umar. Ban ga dalilin da zai sa shugaban ƙasa ba ya kafa nan kwamiti da mataimakin shugaban ƙasa su binciki maganar sata. Muna da dokoki, muna da ofisoshi, muna da jami'ai waɗanda za su yi wannan aikin. Iyaka an zarge ka da abun nan, abun da shugaban ƙasa ya kamata ya je mana kayana a kuma su bincike ku zo ku bincike shi. Ai magana shi mataimakin shugaban ƙasa da shi attorney general da sauransu mai haɗa su da binciken duk wanda ya laifi yanzu sai a ga bincike da guda-guda ana kafa musu abun nan kwamiti. Ai wannan ba ta taso ba Uba. Ai abin da ke kana cewar duk ɗan ƙasar Najeriya ko min girman ka ko min ƙanƙantar ka akwai doka wadda za a bi ta a hankali a gano gaskiyarta ko korarshin gaskiyarta. Amma in za a ce wannan yayi a kada take an gaba mai dokar committee wannan duk wani abu ne na aina rashin sanin aiki ko kuma wasa da aikin ko kuma a'a gadin a shahe waɗansu da mai. Wannan ina ƙaunar Buhari, ina son Buhari, ina kuma sha'awar Buhari. Amma waɗannan abubuwa ne waɗanda ni sukan muzanta mani kuma nakan ji kunya waɗansu da suke ganin mu kamar tare da Buhari. Waɗannan abubuwan na magana ana faɗin su mu kasa mai da magana ta gaskiya.
Malam Sani Aminu Dutsen ma kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai fafutukar yaƙi ta ci hanci da rashawa a Najeriya. A tattauna da na yi da shi a Abuja bayan da haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da ci hanci da rashawa ta Najeriya ta yi wani taro inda ta yi tir da Allah wa dare da abin da ta kira riƙon sakainar kashi da zaɓin da gwamnatin Buhari ke yi a gurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa kuma kafin buɗe layukanmu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna. Wane ne? Barka ka dai, Malam Murtala.
Na ranke da suna na Murtala yana yake da gare da gasa a Kaduna tare.
To Malam Murtala, ja mu je, me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina biyu ne. Na farko na ji daɗi tunda na ji gidan rediyo mu na Freedom sun sanar mana cewa gwamnan mu ya tura delegates samu comrade Shehu Sani don a samu. To na ji daɗi a wannan. To gaskiya muna murna kuma za mu ci gaba da jin daɗi sunsunin ta kansu don mu samu ci gaba a jihar Kaduna da siyasar jihar Kaduna ta gyaru. To kuma gaskiya ina kiran su ƙabilun Inyamurai cewa gaskiya su yi ƙoƙari su ci gaba da ba wannan gwamnatin haɗin kai domin kila za su iya tsintan dani a kala nan gaba. Da fatan ina tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala da waɗannan ra'ayoyi naka. Yanzu mun sa waye daga Zamfara. Kai, Zafarma ko ya tsunke ne don yobe mun samu ya tsunke ga Zafarma. Waye daga Zamfara? Kiran Zamfara ya tsunke. To muna dai muna sauraron kiran ku. Ku kira ku ba mu ra'ayoyinku domin yau ba mu muka ba ku maudu'i ba. Ku ne za ku bayyana muna abin da kuke so. To mun saki komawa Kaduna. Waye Kaduna?
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malla da Ibrahim Ayawo, barka da aiki, ne maka barka da kokari.
To barka ka dai, mai rediyo da
rikoda. Suna na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Za mu je, me ra'ayinka wannan dara Alhaji Musa?
To ni ra'ayina na yau gaskiya al'amari ina so in yi kira ga 'yan Najeriya ne.
To suna jinka.
Gaskiya ba a yi wa gwamnatin Baba Buhari adalci. bai yiwuwa a ce gwamnatin da ta shekara 16 jam'iyyar PDP da gwamnatin da shekara bata kai shekara 3 ba a ce za a auna mizanin su ya zama daya. Kaga idan muka yi haka gaskiya ba a gwamnatin Baba Buhari adalci ba, dan haka inda mutane sun yi hakuri sun bari gwamnatin Buhari ta yi shekara 6 tana mulki, to inda za ka dora mizanin sai kai tunanin cewa a'a to bayan a gani wabbacin, amma shekara 3 da shekara 16 ka ji mutum yana cewa gwamnati ta hau ba abinda take wa gwamnati, ba ta yi wa mutanen Najeriya wani abu, to wannan ba adalci ba ne. Al'ummar Najeriya ya kamata mu ji tsoron Allah, mu riƙa yaba wa kyautar da Allah ya yi mana. Allah ya ce idan muka yaba sai ya gode sai ya ƙara mana, amma idan mun yaba wannan ni'ima da ya bamu ba za mu ɗan tara azabar shi. Allah
to mun gode Alhaji Musa, kuma 'yan Najeriya suna jin ka, kuma an ce ra'ayin riga kowa da irin tasa. Muna jiga, waye a jigawa?
Sunana Ino Useni Tela, Malam Madori.
To Ino Useni, me ra'ayin ka?
Ra'ayina dangane da sha'anin maganar cin hanci.
Me yasa mu cin hanci?
Gwamnatin Janar Buhari ta ce za ta yi yaƙi da cin hanci, to kuma ga yanar abubuwa ga sanar da yawa ya kamata 'yan Najeriya su gani a ƙasa.
Ta su ma 'yan Najeriya akwai ran da ya kamata su taka wurin wannan yaƙin, koko baka jin akwai abu da ya kamata a ce su ma 'yan Najeriya sun yi?
Su 'yan Najeriya.
Kayya Layin Usaini ya tsinke, to bari mu je Taraba. Waya Taraba?
Allan Sha'ibu ne daga Jalingo Taraba.
To Mallam Sha'ibu, me ra'ayin ka wannan daren?
Ra'ayin nan sai magana kan mutanen mu da suka yi aikin nan.
To ja mu je, me ya same su?
Ina gan kamar masu aldace, domin shi wannan sabon shugaban na Nema. Shigan shi aiki sai ya ce ba ta shiga ba. To me yasa su wannan ma'aikatan nan sai tun wancan lokaci ba su yaji ba sai su suke yaji aiki? Yanzu na san duk wannan matsalar shi ya za su same su ne.
To amma Mallam Sha'ibu, ka bincika ka ji dalilin da yasa suka yajin aikin?
Saboda
an bi tabarawa a bi ta nama bi sawu.
Kowa su ake kwakwakin da ba biya su na 2014. To amma wanda ya zo na ya zo shekara wata shida kawai na za su mana ya za su ja mishi yajin aiki. Na ga tuwon sun bai da su yajin aikin ba.
To Allah sa ma'aikatan Nema suna jin ka. Kuma yi abin da ya dace. Mun gode Mallam Sha'ibu, bari mu je Kebbi. Waye daga Kebbi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Asabe Fata ya wuri.
To da Asabe, me ne ra'ayinka?
To yau ina so in yi jinjina ga Sanata Adamu Aliyu
da ya yi mai
zuwa da ya yi a wuri local government. Ya yi muna jajen rasuwan da aka yi na ruwa, an samu hatsari ya kai so uku, ya aji aikinsa ya taso ya zo fada mai martaba sarkin ya wuri ya mishi jaje, sannan ya je gidan mahaifin waɗannan yara mutum bakwai da suka rasu, wanda kuma daga baya mutum guda ya ƙara rasuwa a asibiti. Ya yi musu jaje, muna godiya gare shi, Allah ya taimake shi. Muna so sauran shugabanni su yi koyi da halaye irin wannan. Muna godiya kwarai, Allah ya sa ya koma gida lafiya. Daga ƙarshe ni ne da Asabe Mai Fata ya wuce. Muna godiya ga Sanata Aliyu domin ya kula da mu.
Yanzu bari mu je Yola. Waye a Yola?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Abdullahi ne daga karamar hukumar Numa.
To Abdullahi, me ra'ayin ka wannan daren?
Wallahi kullum ina so in kama ku ina kira ba ku dauka.
Yau a'a, ba mu dauka bane, ba ka dai samu ba. Yau dai ka samu ba, gashi mun dauka ba, ja mu je, me ra'ayin ka?
Kuma na yi farin ciki da samun ku. Ra'ayina shine game da yaki da cin-hanci da rashin nan da ake yi.
Me ya same shi?
To 'yan Najeriya ya kamata su ma su duba, Baba Buhari yana kokarin sa. Yana iya wa yinsa, kuma sai dai mu ta masa addu'a Ubangiji Allah ya taimaka masa.
To mun gode Mallam Abdullahi, yanzu bari mu je Nasarawa.
Na gode, Allah ya saka da alheri.
Waye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katon.
Wa alaikum salam.
Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam barka da aiki.
Barka ka dai Maduba, kana lahiya?
Alhamdulillah ya gogari malam. Alhamdulillah na gode ma Allah madaukakin sarki ne.
To za mu je, me ra'ayin ka wannan daren?
Hankalin EFCC a wannan kasa namu Najeriya, gwamnonin nan da aka ɗiba kuɗi aka ba su, ya kamata tunda su gwamnoni suna da wani matari wanda ya tare su ba a daman a bincike su, a je wurin akanta general da sakatare na kowane jihohin Najeriya a kama su, in an kama su a tambaye su inda
ha kawai
su zo su ba ma'aikata.
Salamu alaikum
da fatan za ku tashi
lafiya. Kamu kai tsaye har kawai to mu ma mun gode to bari mu je Kebbi. Waya a Kebbi?
A Jalingo jihar Taraba.
O Jalingo?
Yaya Aliyu. Na'am.
Yaya Aliyu.
Eh Jalingo jihar Taraba.
To Jalingo me ra'ayinka?
Na ra'ayi na game da shin an shi da rasha gaskiya tsakani da Allah baba Buhari yana kokari.
To
don Allah mu ringa bashi uzuri kuma don Allah mu ringa abin nan naki mu abin nan don waɗanda suke kewaye da shi din wasu ba sa goyon bayan wannan abin ya kamata mu talakawa mu ringa masa addu'a.
To Allah sa sauran talakawa sun ji
wata Amerika mu ma muna gode muku game da rayuwarmu da muke bazawa a duniya mun ji daɗi sosai.
To mu ma muna gode muku da kuke kira kuna hudin ra'ayinku.
Madalla na gode sosai. Madalla.
To Malam Haya. As Malam Haya wuce. To Allah sa ɗan Najeriya sun ji. Ai yakin ba na ba gehe guda ya kamata a yi shi ba. To waye a Kebbi? Kowa na da rawar da zai taka.
Wasagune.
Eh Wasagu a jihar Kebbi ba?
Eh Muhammad Hamisu Wasagu.
Muhammad Hamisu to Muhammad Hamisu me ra'ayinka?
Ra'ayina ni ma ina son
Layin Hamisu ya tsinke ne ko ya kai? Hamisu layin kai ma ya tsinke, kamar akwai matsala. To ku kira domin ku bari na ra'ayoyinku domin dai.
Ba tsari.
Waye ke magana?
Isada.
Eh, wa ke magana?
Isada mazaunin Neja a Katsina ba tsari.
To kashe rediyon ka mana ga murya na ina ji a cikin rediyon naka.
Eh shi kenan da yawa mun gode da wannan mulki na Buhari sannan kuma Allah shi ka mana
zama kashe rediyon ka kashe rediyon ka
a yin shi da masu yankin nasin insha Allah
bari mu ji Adamawa don Allah a rika kashe rediyo waye Adamawa
dan Umar wanda aka ci sani da Ibi Ronaldo karamar hukumar Gombe
Umar
Ibi Ronaldo daga karamar hukumar Gombe.
To me ra'ayinka wannan daren Ibi Ronaldo?
Yawa tsarin yan fa wannan nake so a dan gyara saboda
me za a gyara cikin
amma ba su ga wannan nasu ba.
Me ake so a gyara? Waye ya apply ba bai ga sunan shi ba?
Mutane da yawa sun yi apply amma sun zo za su yi testing ba su ga sunan su.
To ka tabbata sun yi yadda ya kamata su yi, yadda ya dace su yi, ko kuma yadda aka tsara a yi?
Ni ma misali ne.
Kai ma ka yi? Kuma ka tabbata ka bi tsari da dokokin da aka ce a bi? Ka bi yadda aka ce a yi?
Na yi yadda ya kamata amma da na zo zan yi testing sai yake buɗe min hakan nan.
To akwai wanda suka samu suka yi to shi kenan ya kamata da kiran da za mu iya ɗauka kenan yau. Wai ma rana ne idan mun bude layuka sai ana iya kira yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Ƙarshen makon da ya gabata ne club din volleyball na ƴan matan ƙasar jamhuriyar Kamaru suka samu nasarar lashe gasan kofin na nahiyar Afirka a gaban club din ƙasar Kenya inda aka buga wasan a birnin Yaounde. Club din guda biyu ne suka samu nasarar ƙetarawa zuwa ƙasar Taki domin halartar gasan cin kofin na duniya baki ɗaya sai kuma La Liga na wannan shekaran inda har yanzu dai akan farkon allon club din Edin ita ce ta farko da maki 63 sai kuma Cotton ta birnin Garwa ita ce take da matsayi na biyu da maki 58 kana ta uku kuma ita ce club din Apeges ita ma take da maki 54 sai waɗanda suke jallayi club din Racing ita ce ta 16 da maki 39 club din Lyon Blaise ita ce ta 17 da maki 28 sai ta 18 ita ce club din Canon ta birnin Yaounde da maki 26 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yaba irin ƙarfin hali da naciya da kuma aniyar al'ummar ƙasar Venezuela da suka yi kokarin amfani da yancin da kundin tsarin mulkin kasar ya basu na kada kuri'a a zaben gwamnati da aka gudanar ranar 15 ga watan Oktoba. Yan takara da ke goyen bayan gwamnatin kama karya ta shugaba Nicolas Maduro suna ikirarin lashe zaben gwamnati 18 daga cikin 23 a zaben da aka gudanar ranar 15 ga watan Oktoba bisa ga hukumar zaben kasar CNE da gwamnati ke iko da ita. Sai dai shugabannin hamayya sun kyamincewa da tsari da kuma sakamakon zaben. Sun bayyana cewa sakamakon zaben ya nuna yan takarar su sun lashe zabe a waɗansu jihohi da dama. Yan hamayya sun yi korafin cewa an kafa rumfunan zabe a unguwanni masu nisa a ƙurarren lokaci, ana kuma gindaya waɗansu tsauraran sharuɗa masu sarƙaƙiya a wuraren da jam'iyyun hamayya suke da ƙarfi. Hukumar zabe da gwamnati ta sa aljihu ta fitar da katunan zabe masu rudarwa da suka hada da yan takarar da suka fadi zaben share fage. An hana masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar sa ido a zaben. Hukumar zabe ta CNE kuma ta hana kungiyoyin sa ido masu zaman kansu da ke da matukar muhimmanci a Venezuela izinin sa ido a zaben. Abinda wannan ke nufi shine gwamnati tana cewa game da sakamakon zaben, ku yarda da abin da muke gaya muku. Mun fuskanci rashin gaskiya a tsarin, inji Carlos Ocariz, dan takarar jam'iyyar Hamayya a Miranda, jiha ta biyu mafi girma a kasar, inda dan takarar jam'iyya mai mulki ta yan gurguzu ya lashe zabe. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newt ta yi Allah wade da rashin gudanar da sahihin zabe. Ta ce ba a saurari muryar al'ummar Venezuela ba. Ta ce damuwar da muka bayyana a lokutan baya ta tabbata, rashin sahihan masu sa ido masu zaman kansu, rashin tantance adadin sakamakon zaben da hukumar zabe ta fitar, sauya rumfunan zabe a ƙurarren lokaci ba tare da sanar da al'umma ba, murdiya a katunan zabe da ƙarancin injinan zabe a unguwanni da 'yan hamayya suke da ƙarfi. Muddar gwamnatin Maduro ta ci gaba da mulkin kama karya, Amurka tana ci gaba da kira ga gwamnati ta biya bukatun al'ummata na yau da kullum, ta kiyaye kundin tsarin mulkin kasar da majalisar tarayya, ta bari tsarin demokuraɗiyya ya yi aiki, ta kuma saki dukkan fursunonin siyasa. In ji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Jama'a a Afghanistan sun ce an kai wani harin kunar bakin wake da mota akan wani taron musulmin Shi'a a birnin Kabul, kuma an kashe akalla masu ibada 40, kana wasu da dama sun jikata. Shaidun gani da ido da jama'an tsaro sun shaidawa muryar Amurka cewa maharin ya yi tafiya da kafarsa zuwa cikin masallacin Imam Zaman da yammacin yau Juma'a a yammacin wato Dashti Bash a cikin babban birnin kasar, inda ya tarwatsa kansa. A cikin ɗaruruwan mutane da aka kashe a wani harin ta'addanci a ranar 14 ga watan Oktoba a birnin Mogadishu, akwai wani ɗan ƙasar Amurka, Abdulkarim Eyo, mai shekaru 51 da haihuwa, wanda ya fito daga Bloomington, Minnesota. Eyo, ɗan asalin Somalia, ya shigo Amurka a shekarun 1998, kuma ya mutu ne yayin da wata babbar motar kaya ta kai hari a otel ɗin da yake. Ya isa birnin Mogadishu sa'o'i kaɗan kafin wannan mummunar harin don neman aiki na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun rawaito cewa kusan 'yan gudun hijiran Rohingya 700,000 da suka makale cikin mawuyacin hali ta ɓangaren Bangladesh a kan iyakarta da Myanmar aka ba su dama shiga ƙasar don su nemi mafaka.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makiri da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyanmu Sule Travelli, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saurin lahiya da alheri.